Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lalle marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Tun da ke tabo dubbatun tuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Madalla a cikin shirin na wannan makon zamu yi nazari ne akan matsalar damfara da sunan aiki ta yanar gizo da kira a wayoyin tarho lamarin da a wasu lokuta ana amfani da dabarun nuna sanayya yayin kiran waya ko kuma su canza salo zuwa ga hanyar da akasarin mutane ba lallai bane su sani ba kamar yadda za ku ji tattaunawa tsakanin Malam Bashir da wani dan damfara da ya nuna shi babban ne a hukumar kwastam.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ina
kike a gida?
Ba gajiya, gida ya. Kwana da yawa.
Alhamdulillah kokari
ina ka duba lamban ka wallahi da ke an sace wannan waya ta ka dau murya aiwo
mama ce ta turo min lamban ka
oke ka fahimta
take min in kira ka kina ji to bari in kira ka in ji da na abun yake
me ne sunan ka
sunan na Bashir
Bashir wani ta gaddiji a ranka
ina da OND ina da DSC
apply din custom din ne
ba ban taba yi ba
amma ba din tuni ta ba ka ba kuma na faɗa mata ba yau ake rubuwa
ka san halin mama ayyuka ke yi mata yawa sai hankalin ta ya doku
Allah zai
okay
wannan ba recruitment bane ba wai kuna nema bane kasan la recruitment an kubri kasan da suka nema aiki da suka danda ba nasu ba da wanda ba su da cikakken lafiya
haka
to ana mai gurbin su ne ni ka samu da mun mutum hudu ne na ba kan naina guda biyu to na ba ta kuma mutum biyu ina tsaci ku biyu ne ina da
to shi da sa ya nuna baya da ra'ayi shi ya hasa yake police
rahotanni sun yi nuni da cewa ɗan damfara suna amfani da dabarar jawo hankulan mutane da sunan daukar aiki a matsayin wakilan manyan kamfanoni da damalin sayayya ta yanar gizo baya ga amfani da sunan sanannun cibiyoyin daukar ma'aikata a madadin kamfanoni na asali da zumar raba waɗanda ba su ji ba su gani ba da kuɗaɗen su inda za mu ɗauki darasi da bayani na gaba.
Salamu alaikum sunana Kabiru Aliyu Abubakar a yi da irin wannan da far ta faruwa da ni a lokacin na yi wata tafiya zuwa Kano a nan ne ya samu adireshin su ta cikin Facebook da suka turo na cewa mai son wannan aiki a wannan kamfani zai zama kamar wakilin su ne sai rufe sa aiki babban kamfani ne to na shiga suka buƙaci a sa suna lambar waya da email address wanda ta tafi na da sai suka turo min da wannan amsar cewa sun select dina sannan sun kawo kuɗi kamar naira 10,000 da lokacin na sa suka turo da wannan kamar agogunan da suke wanda su ne custom din su zuwa kamar wani link da suka bani ta wannan link din ne na tura sai aka turo min da commission dina wanda ga cewa an ƙara min 2,000 nan wanda har ya kai ga wani aboki ya ne kira shi da Allah ya ƙara min kuɗi zan sa akwai wani business ne dan ban fallace masa ba ya turo min na sa wanda shine kuɗin sa sawa kusan 65 da wani abu naga kawai duk kuɗin da nake sawa ba account ne irin na wani babban banki ba haka da nake amfani da shi a nan Najeriya sai sabon ko zuciya sauran irin wannan wallet account ne wanda ba wani banki ko branch zaka je ka kai wannan karan sai zaman to kwata kwata lambar ta sawa ke kira na ta kulle ba na samu duk wani yankuri da zan yi na tunanin cewa ta hanya da zan yi dan dare kuɗi na abin da fuskara na shiga dimuwa sosai
alƙalaman kididdiga a yanar gizo sun yi nuni da cewa kusan kaso 80 cikin 100 na ayyuka da ake tallatawa a Najeriya musamman ta yanar gizo ko kiran waya daga masu damfara suke fitowa sakamakon matsalar rashin ayyukan da ya zamo ruwan dare tsakanin matasa wanda ƴan damfara suke amfani da wannan yanayin sun samun aiki ga matasa masu nema su cuci jama'a a yawancin lokuta ma suna kiran wayar tarho a matsayin ma'aikatan banki su yaudari mutane su sace musu bayanan sirrin su wanda ka iya baiwa ƴan damfara damar kwashe dukkan kuɗaɗen mutum a asusun ajiyar banki kamar yadda za ku ji bayani
sunana Muhammad sai an taɓa kira na aka ce min in zo daga cikin transaction din ke a banki an samu riba in zo manager yana nema na saboda haka yanzu fonon kafin in zo suna buƙatar in tura musu da bibiyan namba ɗina da aka wasu details da aka sarrafa ba suke so in tura musu na ce musu ai shi manager da ya ce muku ina buƙatar gani na duka wani abu yana da su kuma zai iya baku so tun daga nan sai kashe waya sai ƙari kina masu suna da target kala kala ko ɓangaren banki ko ɓangaren business ɗinka wani ɓangare can duka tashi amma an Allah tsare ka shi kenan da addu'o'i da sauran su
to masu sauraro kar ku shafa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka yanzu kuma lokaci yayi da zamu ji daga bakin kwararre a sha'anin tsaro na zahiri bayan ga na yanar gizo wato Malam Kabir Adamu wanda zai fara da bayani akan dukkan bangarorin biyu
wato kamar yadda ake da matsaloli na tsaro zahiri a bayan kasa to haka ma yanar gizo ake da matsaloli na tsaro wato akwai wani sabon farni na tsaro wanda ake cewa cyber security ma'ana tsaro wanda ke da nasaba da yanar gizo to wannan sabon farnin gaskiya yana da faɗi sosai kuma saboda faɗin sa ya jawo ababe da yawa cikin ababen nan da ya jawo har da irin wannan damfara na amfani da waya da dai sauran kuma dalilin da ake ganin haka kusan abu wanda ya fi muhimmanci shine rashin bayanai akan waɗanda suke amfani da shi yanar gizo da waya da kuma misali ma bayanai na shin wani ne dan kasa abinda ake cewa national identity to yadda ake da national identity din na bayani na shin wani ne dan kasa haka ma ake buƙatar bayani na shin wani ne ke amfani da yanar gizo ko wani ne ke amfani da wayoyi to waɗannan bincika hada su uku yawancin matsalolin tsaro da muke da shi a kasa gaskiya suna da nasaba da waɗannan akwai yanzu ababe da suke tattare da wannan amma idan kika tsaya akan waɗannan guda uku kawai lalle kusan za a ce kashi 80 na matsalolin tsaro da kuma rashin magance matsalolin tsaro kira da nasaba da su idan muka je ga damfara wanda ake amfani da waya kin ga na farko shi wanda yake damfara ya dangana ne akan cewa ba za a iya gano shi ba dan duk laifin da za a yi indai na tsaro ne idan mutum ya san cewa za a iya gano shi kuma hukuma za ta kama shi ta hukuntar da shi za shi yana tsare tsare gare shi
shin waɗanne irin matakai kake ganin ya kamata gwamnati ta ɗauka a irin wannan yanayi
shin me ya kamata gwamnati ta yi to na farko shine ta samu na'urorin wanda zai bata dama ta ringa sa ido ta ringa tattaɓan waɗannan bayanai lokacin da aka samu yanayi wani yana amfani da waya a iya gano shi ina yake a kuma iya bibiya kai in na kamawa ne a hukuntar da shi a hukuntar da shi baya ga haka shine tabbatar da cewa an cika dama da waɗannan bangarori guda uku da shi na ɗaukan bayanai na ɗan ƙasa a hukuma ta ke ɗauka wato minti kenan a tabbatar da cewa ta kai ga dukkan kowane ɗan ƙasa ana da bayanai ma abu na biyu tare da wannan bayanai akan shin wake amfani da waya a ƙasa bayanan da ya kamata ya zan kamfanin nan sun ɗauka dukkan su ɗauka wanda bai ba da bayanin kai shi a kashe wayar sa ya zan bai da dama na shiga kuma ya zan akwai dama duk lokacin da aka tashi waya mutum ya haɗi cewa an tashi sai zan ana tilastawa a rute waya ma'ana duk wanda wayar ta baka hannun sa idan gwamnati ko hukumomi suna da dama su rage wayan ba waya bari ba wani yana amfani da waya ba tare da misali shi mai da wayan ba abu na ƙarshe shine tabbatar da cewa akwai bayanai ne duk wani wanda yake shiga yanar gizo yana amfani da shi to wayannan duka idan gwamnati ta yi zai taimaka mata
me kake gani ya kamata al'umma ta yi a naka bangare
muka duka jama'a shin me ya kamata mu yi don mu rage kasancewa mun shiga hannun wayannan ɗan damfara na farko misali da zan akwai horo da sanarwa da faɗakarwa kan shi wannan farni na tsaro da ake ce masa cyber security ya zan ababen da ke faruwa ana sanarwa kowane ɗan ƙasa ya san wani irin laifuka ne ke faruwa a yanar gizo din abu na biyu shine sanarwa ta hanyar da za a iya amfani da na'urori da wayannan wayoyi na tafi da gidanka da dai sauran su duk wani abu wanda za ka yi amfani da shi yanar gizo ya zan ka san yadda za ka yi amfani da hanyar da ta dace in gida ne akwai matakin da za ka ɗauka in kamfani ne kake da shi akwai matakin da za ka ɗauka in kuma misali wuri ne inda jama'a kowa za ta yi shiga wato public space shi ma akwai shawarwari da yawa wanda ake bayarwa don yanzu akwai tsari wanda za ka bi ka taimaka ma kanka taimaka ma al'ummar da ke wurin don shi matsalar wannan abu na tsaro wanda ke da nasaba da yanar gizo idan aka samu za ka bari ya kusa guda ɗaya ko yana iya zagayawa ya je wurare da yawa to shi yasa hana shi shine abin da ya fi muhimmanci kuma faɗakarwa da bin hanyoyi misali na inganta amfani da wayannan na'urori misali yanzu kin ga Facebook da su Instagram da sauran su duk da kana amfani da su suna baka dama ka ɗau matakai na inganta tsaro na amfani da su
yanzu wani shawara za ka ba wa masu sauraro
indai har kana da kamfani ko kana amfani da irin wannan yana gidu to ya zan kai kira Monday ko Litini a kan farnin ya zo ya baka shawara yadda za ka kare kanka da kuma yadda za ka rage shiga hatsari yi kokari duk wanda misali ba mai yarda da shi ko mu san shi ba ya ba mu shawara kan abu dangane da ɗaukan aiki ne ko mene ne to a yi ta kafin ka ɗau matakai na tabbatar da shi mutumin nan na kwarai ne kafin ka bi abin da yake cewa ka yi ko a turo maka wani abin da muke cewa link da turanci ka danna ba tare da ka sani ba ko tuna a turo maka ka yada ba tare da ka san shi ba turo maka ba dukkan waɗannan ababen dama ne waɗanda su waɗannan wanda suke amfani da yanzu don laifuka suke amfani da shi a kai shi dai sai mun je mun koya mun ɗau matakai mun rage damar da muke da shi na ba da rafi har su yi shiga sai abin da suka ga dama yadda ka san duniyar zahiri za ka ɗau matakai don kare gidanka ka, ka sa kofofi, ka sa windodi, ka sa bubble proof, haka ma yanayin gida sai ka dauki irin wannan matakan ka.
Madalla, alƙalamin kirdiga da sun yi nuni da cewa mutane sun yi asarar dala biliyan 10 zuwa ga masu zamba da su dan samar da aiki a duniya cikin shekara 2023 kadai. To masu sauraro gabaki daya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin. Ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. Ya kai mun ba sanan ba ta ce ba me ya fa alkurani ba ta ce.